Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an gane lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 23 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Masu aikin sa kai sun kafa kananan tutocin Amurka 20,000 a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington dake babban birnin kasar a jiya Talata ranar da Amurka ta cika adadin mutum 200,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai danzani a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. A yau Laraba, abokai da abokan aiki da kuma masoya za su fara kai gaisuwar ƙarshe da karramawa ga marigayiya mai shari'a a kotun kolin Amurka, Ruth Bader Ginsburg.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masarautar zazzau da ke arewacin Najeriya ta yi watsi da jadawalin sunayen da wasu ke ta yaɗawa a shafukan sada zumunta, wanda ke nuna cewa a cikinsa za a zaɓi wanda zai gaji marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris da ya rasu a farkon makon nan.
Har yanzu ba wani abu da suka zai zama sau amma da ba ana tafi da rin karfi da su wani kuri in ma da wani abu da zai tsoto zuna cin bai da gaya ta tabbako ban sani babu abin da za mu fiya ma'alumma sai godiya sai godiya mun godi mun godi.
A Najeriya har ila yau kimanin mutum 30 rahotanni ke nuna cewa sun mutu sakamakon wani hadarin motar tankin man fetur a cikin garin Lokoja da ke jihar Kogi.
Yasinmu da muka samu an samu mutane suka rasu gaskiya sun kai kusan 30 kuma akasari yaran makaranta ne yan primary da yan secondary. To birkin ma motar tun daga can ƙauyen Croatia ta tsinke har ta zo nan Kalele.
Ku za ku ji cikakken bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka muna tafi da shirin ciwon ƴa mace da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu aikin sa kai sun kafa kananan tutocin Amurka 20,000 a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington dake babban birnin kasar a jiya Talata ranar da Amurka ta cika adadin mutum 200,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Kowace tuta na zaman mutane 10,000 da suka mutu tun bayan barkewar annobar a Amurka a farkon shekarar nan. A lokacin wani taro da aka yi na addinai daban-daban a wurin tarihin na birnin Washington don juyayen mace-macen da aka samu, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce yawan mace-macen da aka samu abu ne wanda da an iya kawar da aukuwarsa, kuma ta yi kira ga 'yan kasar da su rungumi kimiyya don hana ƙarin wasu mace-macen nan gaba. A watan Afrilun da ya gabata, babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ce za a samu adadin mace-mace kimanin 60,000, yayin da shugaban Amurka Donald Trump, wanda da farko ya ce coronavirus tamkar murar da ke zuwa ta tafi ce, a watan Mayu ya ce ta yiwu za a samu adadin mace-mace kimanin 75,000 zuwa 100,000. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfarin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. Hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yiwu Pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaminisancin kasar da ke tafi don baje kolin fasahar makamai masu linzamin ta. 38 North, wani shafin yanar gizo da ke mai da hankali akan Koriya ta Arewa, ya ce wani hoto daga tauraron dan Adam da aka samu a jiya Talata ya nuna wata mota da ta yiwu ta daukar makami mai linzami ce a filin horar da sojojin Mirim da ke wajen birnin Pyongyang, inda Koriya ta Arewa ke gudanar da babban faretin sojojinta. Yayin da hoton kadai bai isa ya tantance takamaimai kowace irin mota ba ce, girmanta da fasalanta na nuna cewa ta yiwu ta daukar babban makami mai linzami ce a cewar shafin a jiya Talata. Hoton ya nuna motar na da tsawon kimanin mita 20 da kuma fadin mita 3, girman da zai isa ya dauki makami mai linzamin ICBM a cewar sanarwar hukumar nazarin.
To a gaida Maryam Dauda wacce nan ba ta jima ba za ta sake dawowa da karshen labaran duniyar. To a Najeriya, ganin yadda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke gayyatar wasu 'yan kasa game da kalamansu,
ya sa kungiyoyi da wasu masu ruwa da tsaki kan sha'anin kare haƙƙin bil'adama suka fara nuna damuwa. Ko da yake wasu masana shari'a na ganin hukumomin na da ƙarfin ikon ɗaukar matakan kare duk wani abu da zai iya tada husuma. Amma suna ganin ana kuskurewa wajen irin hanyar da ake bi idan an tashi ɗaukar matakan. A bayan ne dai hukumar ta DSS ta gayyaci wani ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, wato Alhaji Mahadi Shehu, bayan wani sharhi da ya yi kan yanayin da ƙasa ke ciki. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna.
Yammacin ranar Lahadin da aka yi wannan rasuwa ne dai aka fara yawo da jerin jadawalin sunayen wasu manyan masarautar Zazzau, da ikirarin cewa sunaye ne da aka tura wa gwamnan jihar Kaduna don ya zaɓi guda ɗaya daga ciki. Sai dai masarautar ta ce wannan jadawali da ake ta yawo da shi a kafafen yaɗa labaru na zamani fa ba daga hannunta ya fito ba. Alhaji Ibrahim Abubakar Yahaya shi ne tafarkin Zazzau kuma shi ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske.
Duk irin mutumin da kake tunani ana neman a ganshi wajen hidiman wani idan ya samu ba irin mutumin da mata ba bai hada ba, amma kadan da za a ce an kara gode ma Allah. Amma maganan abin da ya shafi wanda za su biyo bayan shi gaskiya ba abin da muka sani ne ba shi ne ke gaban mu ba, tashin hankali da muke ciki shi kawai ke gaban mu.
Ki wasu da yake cewa kuna da tsari na masarauta cewa ba a wuce kwana uku shi yasa ake ta yawo da sunayen wasu mutane.
To wannan idan ya zuci da haka ni ce bayan da ruka iya dole, amma har yanzu ba wani abu ne da kana masarautar ba da ba ana ta kokarin karfafa da su wani tukunna duk ma da wani abu da zai fito ne a cikin da ya fita ba ko ban sani ba. Babu abin da za mu iya ma al'umma sai godiya sai godiya mun gode mun gode. Allah ya jama'a sa kai ya.
Tun bayan sanarwar rasuwa da kuma jana'izar marigayi mai martaba sarkin Zazzau da gidan gwamnatin jihar Kaduna ta fitar a ranar Lahadin da aka yi rasuwar da kuma ayyana yau Laraba a matsayin ranar ukun da za a yi hutu da addu'o'i, har yanzu gwamnatin jihar Kaduna bata ce komai game da nadin sabon sarkin masarautar Zazzau ba. To ko akwai wani wa'adin lokaci ne da ake warewa domin nada sabon sarki a masarautar ta Zazzau? Tambayar da na yi wa mataimakin darakta na sashen adana kayan tarihi a gidan Arewa House da ke nan Kaduna kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Dr. Salisu Bala kenan.
Babu wani lokaci illa dai kawai dai su masana sun sani cewa ba a san a dauki lokaci saboda gudun fitina. A fara yawo da maganganu ana maganan cewa wani shi yafi cancanta, wani yafi wani, wani yafi wani. Daga nan sai ga an fara raba jaha, an fara tunanin shigo da wa da yan daba da makamai da waye. To dan a kauce ma zubar da jini da kuma rarrabuwar al'umma shi yasa ake kokarin daga ranar da aka ce yau sarki ya kau ana kokarin kai shi makwancin shi, wasu kuma suna can suna kokarin yadda za a yi waye ya fi cancanta.
Kenan kowane lokaci daga yanzu a iya jin sunan sabon sarki,
a iya jin sunan sabon sarki.
Dakta, da a ce yanzu za a zabo mutum uku ko hudu a kaiwa gwamna sai gwamna ya duba shi bisa nashi ma'auni gaba ɗaya waɗannan babu wanda ya mai, me zai faru?
Abin da zai faru shine zai iya cewa a koma majalisar nan ta King Makers su sake dubawa su zakulo waɗanda za su iya ma jama'a aiki. Daga ciki yana ganin an yi kuskure ba a sa wani da wani da wani ba, kuma su ma sun gaji sarwatar nan kuma suna iya zuwa su taka muhimmiyar rawar da ya kamata su taka ko fiye da ma wanda Allah ya karbi rayuwar shi.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Shugaba Alexander Lukashenko na Belarus ya fara aiki a matsayin shugaban ƙasa karo na shida a yau Laraba, a lokacin da aka yi bikin rantsar da shi wanda jami'ai ba su sanar ba. Bayan makonnin da aka kwashi ana zanga-zangar nuna kin jinin sake zaben shugaban mai mulkin kama karya, zaben da ƴan gwagwarmayar adawa suka ce an tafka maguɗi. Kamfanin dillancin labaran kasar na Belta ya ba da rahoton cewa an yi bikin rantsar da shugaban ne a Minsk babban birnin kasar, wanda daruruwan jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki da wakilai daga kafafen yada labarai da wasu sanannun mutane suka halarta. Lukashenko, ɗan shekara 66 da haihuwa, ya sha rantsuwar kama aiki a Belarus yayin da ya dora hannunsa na dama akan littafin kundin tsarin mulkin kasar, kuma shugaban hukumar zaben kasar ya miƙa masa katin shaidar shugaban kasa na Belarus. Lukashenko ya yi mulkin kama karya a Belarus mai yawan al'umma kusan miliyan 9.5 tsawon shekaru 26. Sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi ranar 9 ga watan Agustan da ya gabata ya bayyana cewa lokacin ku ya samu kuru'u kashi 80 cikin 100 sai kuma babbar abokiyar adawar sa Svetlana Tikhanovskaya ta samu kuru'u kashi 10 cikin 100 yayin da hukumomi a arewa maso gabashin Syria suka sanar da gano wasu sabbin ramuka da aka jirge gawarwakin waɗanda fadan ƴan kungiyar IS ta shafa a birnin Raqqa iyalan waɗanda ƴan uwansu suka bace a lokacin da kungiyar ke rike da ikon yankin na fatan samun bayanai tawagar ma'aikatan gaggawa da na ceton rai a arewa maso gabashin Syria a farkon watan nan suka sanar da cewa an gano wani babban rami da aka binne mutane a yamma da wajen yankin Farusiya da ke Raqqa abin da yasa yawan irin waɗannan wuraren da aka gano a wannan shekarar ya kai 5 biyo bayan sanarwar da kuma gano gawarwaki 16 daga Raman iyalan waɗanda lamarin ya shafa sun buƙaci hukumomi su maida hankali wajen tantance gawarwakin mutanen
Madalla a gaida Maryam to a Najeriya rahotanni na cewa kimanin mutum 30 ne suka mutu bayan suka kone kurmusu sakamakon wani hadarin wata motar tankin da kuma man fetur a cikin garin Lokoja ba da gwamnatin jihar Kogin Najeriya hadarin da ya faru ne da safe yau Laraba ga Mustafa Nasiru Batsari da karin bayani
daga cikin mutanen da suka mutu dai har da yara ƴan makarantar primary da secondary da kuma kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kogi sai don gani da ido dai sun ci motar tankin ta gangara ne ta auka cikin wasu motoci inda daga bisani ta kama da wuta al'amarin da ya haddasa wannan konewa kamar yadda wani shedun gani da idon ya mun karin bayani ta wayar salula
to sunana Ahmed Muhammad dan Asabe Lokoja wato abun da ya faru shine da sanyin safe misalin karfe 8 da rabi yau Laraba wata motar tanka ne ta fadi a nan Felele Kogi State Polytechnic wato kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kogi da ke nan birnin Lokoja to kuma gaskiya an samu asarar rayuka da dama a hadarin nan wasu kuma da yawa sun jikata a yanzu ma suna asibiti gaskiya an rasa rayuka da dama amma ya samu da muka samu an samu mutane suka rasu gaskiya sun kai kusan 30 kuma aka sari yaran makaranta ne ƴan primary da ƴan secondary to burkin ma motar tun daga can ƙauyen Croatia ta tsinke har ta zo nan Felele to saboda haka motar sai ta zuwa sai ta zuwa driver shi ma kanshi yayi loss of control to daga nan motar tankanta ta duka motoci sai ta duka motoci kuma wajen akwai kokoso ba daga tana motar na haduwa kawai ta kama wuta bal
to amma yanzu wani hali wurin yake kenan
to yanzu dai gaskiya irin halin da yake hukumar kiyaye hadura ta kasa wato first safety kenan sanyin safo sun zo sun kwashe wayanda ga wakin wayanda suka kone da wasu ko sun kone ma ba iya gane su ba to wasu kuma iyalan wasu wayanda aka gane su iyalan su sun zo sun kwashe sun je musu janaiza
gwamnatin jihar Kogin dai ta nuna kaduwa akan wannan bala'i a wata sanarwa da sakataren labaran gwamnatin jihar Kogin Onogu Muhammad ya sanya wa hannu ta bayyana hadarin a matsayin abin takaici tare da jajantawa iyalan waɗanda hadarin ya shafa haka zalika gwamnatin jihar Kogin ta yi kira ga ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kogin da su kwantar da hankali tare da tabbatar da zaman lafiya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodiyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan ga shirin mu na gaba wato ciwon kyamace
Assalamu alaikum masu sauraro Barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazan su tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana To a yau zamu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala ai sauraro lafiya
azabar da ake yi wa yara ta yi yawa wallahi akwai matar da ka kana mun kuma da ta kafa falla ka kace ai dan ba ta ban wallahi nan din kamar na koro bayani na yau da ƙarfi wanda da kin banni na je inda bani kowanne bangare yana da nani rawar da yake takawa ba bangaren mu ta kawai ba dukkan ta society akwai role din da ya kamata ki kula kawai na so ne ba a yi asan da yan mutane kake yi wa magana sai a cikin farko sun faka ta yace miki duk ban tukan ki da kika akan layi kike ba ni da ja illa kace kare zan yi da fadadawa kin yi incin kako ina magana ne bangaren mata ko kuma na ga kan magana kike ko ba ci ina magana akan cewa ita da kike ta ba ma ballan ta na ta ba ho to kin da wannan sai magana ta ki ta rufe ni kokarin ina wata kasa in ta yi kishiyar da wani ma Allah zai ba ta lada in ki rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan jarbiya daga gidan da ta fito na iyayen ka baka ga wannan kashin da mugunkar ba sai ita ce za ta zuce ci gaba da wannan za ta san cewa in ya ce maka dan wani ya karatu dana na ce makawa karshe Allah zai buɗa mu idan da ciyar da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga in ba ka ga practically a gidan ka ana yi ba in ba da tarbiya ba ce komin ilimin ka wata ba ba ka yi to ballan dana kyautari ko yasa ake ko mu so ko mu ki ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidan ku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ke ma inda kika je zaki wannan da ku rabu shi mun san wannan idan kuma gidan ku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki je ki dauki dinki to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da ni ba kin ga anan iyayen ta da za su yi tarbiyya sun shigo ne a cikin mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fi yin role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne ko na su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi hirar nan da nake tattaunawa kai a yanzu shi ma kaɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wannan Allah ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a cikin zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da ciki ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin keso ko kuke mun san cewa muna yin keso kuma ko ba ka zuwa kuta matsayin ka na mace ka san ƴaƴan da uwar ku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban ciki ni kuma kuma da mata daga kuma ba za ki haɗa ki ga uwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara dan da yake da uwa a kusa da shi ni kuma ta da ban take da dan da ba shi da uwa a gidan babansa dan da ba shi da baba a gidan babansa a firki ce yake saboda babu kauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wataran mun je wani taro na marayi da wa'azi sai ni kirawo yara ina magana sun ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayi sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke raye tare da shi sai ya ce mun ke ma kina da ƴaƴa kana kalle shi sai na ce ni sai ce kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa cewa game da wannan yaron duk san da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ne mutu wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sa wa maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko ka sanya kin ga ba da wannan bayanin na shi sai shi moment ne kuma da wani wanda nake son shi na mutane shi wala Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira ta kan gabar amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni ko ne mutum hatta da na gani ta wanda yake ya irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata banya da zai kome na cross da niya wacce ta so take ita nan ji wanda su take an kashe mata aurenta da shi akan ne ko mata da yawa irin ji abubuwa ne faɗo yayin danta da kan kira kike ne abin labarin ta kike cewa idan ba ki kashe min aurenya ba zan iya ci fadawa cikin kushin Allah da kuma in kefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin kamar ake nune ni sai mutum shi ya haiba zuma abin da nake so mu hannu shi da nake so na fada wata da ban ni amma mu kalle su kan lokaci da hana mu shi ne ya ban maza da kansu suke kwanci da dukin wato suke taimaka wa mata wajen zuciyar su ta kekace wajen zuciyar su ta sa imanin su ya kasu tun da dama an ya fi ta su a tunani da wasu abubuwa su ne da mu ko wani sanda Allah ya halitta mutum ba da shi ya halitta mutum ba shi ya tsinci ta shi a yayin da cin abin da nake so a nan shi ne ita ya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi ya iya aka dinga dajiya haihuwar mata dajiya idan ciwon da ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa na miji wallahi shi ne mana cewa ya dauki kan duniya da tunaninsa da wani abin sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai account din sa da wasu abubuwa da karshe a kautar da kake cewa barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin miji na so shi mun yau shi da baban sa zai kwana a ɗakin sa sai haka zai kore ni daga ɗakin sa ƴaƴa na kuwa cikin tunanin anya wannan gugu ne to kin ga anan banda maza da suke tauni misali ne da din wadata take yi Allah ya ce shi ne ke je gurgurin azumin sa amma ba ki ga muke dangan ya yi wanda wannan zai sa mace to da ta samu kanta inda ba muna wai bawa mace kuzari kai hakan bane amma muna so maza su duba cikin gidan yayinci shi sa shi ko a kan gidan su wallahi matan nan take in na kalli dannan shi ne suka bakin shaki kuma kan gidan nan sai in kika ba su halata shi ni ƴaƴa na ba ƴaƴa bane take nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke tuni kan wa mata su hannun shi maza da Allah yake muku tuni an rijalu kan wa mu da adan da sai Allah yake muku an rijalu da daraja to su ma suna da kuniyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai tun namiji yana jubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barista aiman ya rike dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gama da bangaren mace to ai ai kwa gashi ne nake shara barista aiman sai ki kora bana ba babu komai babu komai shi isa shi magana ne da ke din ta fi dace mu haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a ce a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan maniya muke tsara ba a ce ne aure daga babu maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ba ya ce zai
ƙara criteria din ƙarin aure a musulunci wadata ne wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren fara gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin manufa da alkumun ba in ka sami ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa ba'a abinci nan kawai ba akwai maganar ƙwarar ilimi a ciki akwai maganar san da ciwon ya tashi kana da kuɗin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gumukura to wannan financial ability ɗinka na aure ba a kake kwabar wa'annan to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side
to ana tilasta sauraro anan za mu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'az nake muku fatan alkhairi ma'assalama
yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email
jama'a assalamu alaikum kakaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email akwai mu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman ta ka lafiya kace Allah ya sa tattaunawa da aka fara tsakanin gwamnatin Najeriya da shugabannin kwadago na kungiyoyin NLC da TUC kan neman gwamnati ta soke karin kudin wutar lantarki da man fetur ya cimma nasara amin sakonmu na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya kace assalamu alaikum biyoyi Hausa cukar da tsohon shugaban kasa Obasanjo yayi wa shugaba Buhari akan bai zo mana da mamaki ba kuma mallam Bahaushe ya ce laifi tudu ne ka taka naka ka hangina wani shi ko sakon cewa da murjau cewa yake yi muna fatan gwamnatin Najeriya za ta daidaita da ma'aikatan lafiya domin su janye yajin aikin da suka shiga ganin yadda yajin aikin ke kara jefa majinyata masu karamin karfi cikin wani mawuyacin hali fiye da wanda suke ciki a yanzu Allah ya sa haka amin Faisal ko daga Sade Sa'idu Daura yace salam biyoyi Hausa san jama yajin aiki da ma'aikatan lafiya suka yi a Najeriya na mako daya a daidai wannan lokaci da tambun al'umma suke fama da rashin lafiya ga wannan annoba ta COVID-19 san bai dace ba muna fatan mahukuntan Najeriya za su gaggauta sasantawa don su ci gaba da aikin su sakonmu na karshe na hadin gwiwa ne da ya fito daga Hamisu Henry Pataskum da Yusuf Muhammad JKM Pataskum suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ku ba mu damar da ku saba ba mu mi kira ga shugabannin Afirka bisa ranar demokradiya ta duniya da ta gabata jiya mu dai muna jin maganar ana bikin demokradiya amma har yanzu dan Afirka sunan demokradiya yake ji bai gani a aikace ba ya Allah ka ba mu shugabanni masu kaunar mu ba waɗanda muke so ba amin to mun gode sai ku shigowa da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@voanews.com
yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takeice
Masu aikin sa kai sun kafe kananan tutocin Amurka 20,000 a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington da ke babban birnin ƙasar a jiya Talata ranar da Amurka ta cika adadin mutum 200,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19 kowace tuta na zaman mutane 10 da suka mutu tun bayan barkewar annobar a Amurka a farkon shekarar nan An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfurin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. Hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yiwu Pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaminisancin kasar da ke tafi don baje kolin fasahar makamai masu linzaminta. 38 North wani shafin yanar gizo da ke mai da hankali akan Koriya ta Arewa. Ya ce wani hoto daga tauraron dan adam da aka samu a jiya Talata ya nuna wata mota da tayu ta daukar makami mai linzami ce a filin horar da sojojin Mirim da ke wajen birnin Pyongyang.
Kuma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a gugun Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan a gugun Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Zukan amadadin ita Maryam Dauda wacce ta yi gabatarwa sai kuma Julie Gaydon Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.